الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زام تاشي درسي نسبة اندبيو أتكين كراتمنا رياض الصالحين نا الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه منا تكين باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه wato babun falalar so dan Allah da kwadaitarwa akan ayi shi ayi soyayya dan Allah da kuma mutum ya sanar da wanda yake so cewa yana son sa da kuma shi wanda aka gaya masa cewa ana son sa saboda Allah in aka san da shi ne zai fada shi kuma to mun karanta hadisai kamar guda 5 ko 6 guda 6 a cikin wannan babi zamu tashi hadisi na 381 وعن معاذ رضي الله عنه أنكر أدق معاذ فيني معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم يناتشوا المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يقبطهم النبيون والشهداء يتي الله تعالى يتي ما سسنجونا سبود جرمانا suna da minbarai na haske annabawa da shahidai suna kwatayin wannan matsayi nasu wato suna cewa in suma a ce suna da wannan matsayi shine zibba wannan hadisi ne kudusi hadisi kudusi shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Allah wanda shi ba alqur'ani bane amma shi ma wahayi ne daga Allah sai dai ba a saukar da shi a matsayin Qur'ani da ake tilawarsa ba shi bambancin hadisin Qudsi da Al-Qur'ani shine Al-Qur'ani lafazinsa ana ibada da tilawar lafazin to da ka bazai yi ka faɗi Al-Qur'ani da ma'ana ba dole sai dai ka faɗe shi yanda yake kuma shine kadai ake iya tilawarsa a cikin sallah shi ku hadisin Qudsi shi ma lafazin da ma'anar daga Allah yake tunda wahayi ne sai dai shi ba a sanya mu bauta ma Allah da tilawarsa ba kamar yadda aka sanya mu bauta ma Allah da tilawar Al-Qur'ani shi ba za ka dauki hadisul qudusi ka ce za ka yi tilawarsa ba kamar yadda zake in kai tilawar Fatiha a ce kowane harafi tana da lada 10 shi hadisul qudusi ba shi da wannan amma shi ma wahayi ne daga Allah tunda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada qalallahu Allah ya ce to annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya ce sannan kai kuma kace ma'anar ne amma lafazin ba daga Allah ba to kuma shi hadisul qudsi zaka iya riwayarsa da ma'ana amma alqur'ani ba zaka iya riwayarsa da ma'ana ba to yace Allah ya ce saboda wannan hadisi shi kamar yadda nace shine alhadith alqudsi abinda yasa aka ce masa qudsi saboda ana danganta shi zuwa ga wato Allah wanda yake shine Al-Quddus tsarkakacce shi yasa ake ce masa Qudsi yace hadisin ya bayyana falalar soyayya dan Allah to annan sai aka bayyana soyayyar dan Allah da matsana fi jalali don girmana don sanin girman Allah wato kaso mutum saboda sanin girman Allah ne ma'anar wannan wato saboda kana ganin girman Allah wannan wanda aka ce na Allah ne saboda ganin girman Allah ke zaman ka yana da wani matsayi na musamman a zuciyarka saboda haka ba shi kake gani ba Allah kake gani saboda jin girman Allah wato kamar Makka ce Makka gari ne amma ka ji girman asali wato ka rinka jin girman garin a cikin zuciyarka da san garin saboda kawai gari ne saboda gari ne wanda Allah ya fifita har ya rantse da shi to jin girman Allah yasa zaka ji girman wannan garin yasa ayi Allah ta'ala yake wanda yake girmama alamomin addinin Allah wani yana daga cikin tsoron Allah shi to haka zalika a cikin mutane wanda ka gani Allah ya zamanto saboda kai kana jin girman Allah a ce wannan wanda yake zaune lafiya da Allah yake kiyaye Allah yake kiyaye iyakokin Allah wannan mutumin ai ya cancanci dukkan soyayya da dukkan girmama saboda ganin girman Allah haga ba shi kake gani ba Allah kake gani saboda Allah din to shine ma'anar fi jalali saboda jin girman Allah to kuma wannan ayar daga cikin ayoyin imani kamar yadda ya gabata hadisin na farko da muka karanta a cewa daga cikin waɗanda suka samu zakin imani mutum ya so mutum baya son su dan komai sai dan Allah to can an ce dan Allah kaga shi yafi ganewa amma nan sai aka kebance da dan girman Allah saboda haka wato soyayya ce da take tasowa daga jin cewar wannan wanda yake inda saboda saninka da girman Allah ya sanya ka kake kiyaye hakkake kiyaye shi kuma kake bashi alaka ta musamman in ka tuna cewa wannan fa bawan Allah ne kuma menene sai ka raga kuma menene sai ka raga wato ko mace ce da mijinta mace ce tana auren mijinta mutumin kirki idan ya dun wato ya tusa mata wani abun bakin cikin idan ta Allah ce in ta tuno cewa wannan fa na Allah ne wannan fa mai yin kaza sai ta wace ta ga za ta raga masa ai wala ce wannan ba to haga ai jin girman Allah kenan jin girman Allah to waɗanda suka yi majuna haka saboda ganin girman Allah to shine Allah zai musu wannan shine Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace suna da minbarai al-minbar shine wato abinda ake kafawa madaukaki yayin da mutum zai yi bayani wanda yake akan minbari kowa yana kasa yana zaune wanda yake akan minbari shi kawai ake gani to asali minbari shine irin wanda muka sani na masallaci kamar minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam mataki uku ne kawai amma minbari na masu mulki ai madaukaki ne sosai madaukaki ne sosai kamar yanda aka ruwaito Rabi'atu bin Amir da ya je wajen komandan sojojin Farisa Rustum inda aka sanya ma general din karagarsa sai an yi matattakala ce hawa 600 sannan za a kai wajensa kuma an shimfiɗa da alharini ja haka Rabi'atu bin Amir ya zo da takobinsa yana caka aka ce kai baka gani wannan ne kaɗa ya ce ku zo ka nemi na zo in ba ku so sai in koma haka ya tattaka ya je har can ya same shi ba ga alamar minbari ke na masu mulki ke to su waɗannan wato haka ranar alkiyama wannan a arsatul kiyama ne a ranar alkiyama ne ba a cikin aljanna ba kamar yanda ban nan bai kawo sabanin bai kawo wannan riwayar ba amma kamar yanda ya zo na hadisin an yaminin rahman suna zaune a gefen daman Allah kuma dukkan hannayensa yamin Allah ba shi da hagu to suna minbaran nasu na haske ba wai minbarin zinare ba na lu'ulu'u ba minbari ne na haske to ya aka yi haske ya zama jiki da har ya zama to minbari an mayar da shi na haske wani ya daga cikin abin da Allah ya bar maka ku sani kuma yanzu duk wanda ya san wanda ya karanta physics quantum mechanics ya san yadda wato haske yake taraddudi tsakanin jiki da energy tsakanin madda da karfi ba a ganin sa amma madda ana ganin sa wato shi haske dinnan yana da kwayaye yana da kwayoyin zarra wanda za a gani koko ne kawai walkitawa yake ba za ka kama shi dan sai kama haske amma kwayar zarra za ka iya kama ta ko irin koran amma sai ba za ka iya kama shi ba to shi ne bambancin to shi kansa haske din da ake yi da ba za ka iya kama shi ba abinda yanzu fizik zake tabbatarwa shi kansa yana da jiki yana zama jiki to da haka yanzu da aka ce da Allah ya ce da Allah ya ce zai musu minbare na haske kaga wanda ya dan samu dan hange na irin wannan abinda yanzu ilimi ya gano ba zai zama to wannan abin ya zama ba kowa a gare shi ba mun kanta da uncertainty principle ta quantum physics shine rigimar Einstein da Bohr niels bohr bohr shine yace a yace ba za ka iya cewa abu a lokaci daya haske ne ko madda ba ba san ko menene ba shine da uncertainty principle babu tabbas shine an sane masa raddi yace Allah baya wasan ludo baya abu wanda yake kaci kaci abin da ba shi da haƙiƙa almuhim dai wannan sanin waɗannan abubuwa Allah ya bar maka kansa sani amma abu ne wanda yake Allah ya kan sako waɗansu ayoyi wanda mutane za su iya wato tsinka za su iya tunanin wata kila wato wannan ba wani abu ne wanda yake mustahili ba za a ce ba zai yiwu ba wani zai iya yiwuwa hankali zai iya suranta wannan amma ya yake Allah ya bar makansa sani tunda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce na sanadan mabayina abinda ido bai gani ba kunne bai ji ba bai taɓa tsarsuwa a zuciyar ɗan adam ba daga abinda kake tsammanin ba haka ba ne to sannan waɗannan mimbarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce annabawa da shahidai suna yi musu gilfa al-gilfa daban take da hasada hasada haramun ce gilfa halal ce al-gilfa ita ce ka gani ima a wajen wani kai fatan ake kai ma kana da ita wai ita ce gilfa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fi sunatain ba a hasada sai abubuwa guda biyu ba hasada yake ne biyu ba a gilfa wannan burin shine mutumin da Allah ya bashi ilimi yana hukunci yana aiki da shi kuma yana hukunci da shi da mutumin da Allah ya bashi dukiya ya sallada shi akan dukiyar yana fitar da ita ta hanyar da Allah yake so to wannan abubuwa waɗannan abu guda biyu sune ake musu ake fatan ina mutum ka gane kace kai ina ma ni ma Allah ya bani wannan shine ma'anar gibba ita ku hasada shine ka so gushe wani ni'ima daga mai ni'ima ita wannan
kwatsami
dan mai kaiwa ne dan mai ka so gushe wani ni'ima daga wajen ko da idan kana so ta gushe ne kowa ya rasa sai in ci tafi muni wanda ku kake so ta gushe ta zo wajen ka to ita ba ta kai waccan ba amma dukkaninsu haramun ne dukkaninsu suna askewar imani daga zuci to hasada ba ita ake nufi ba anan gilba ake nufi wato saboda wannan matsayin keɓantarsa yadda Allah ya keɓance su da wannan hatta annabawa da shuhada an keɓance annabawa da shuhada saboda girman martabarsu annabawa dai su ne fegin mutane shuhada ukuwa su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya mayar da su rayayyu bayan mutuwarsu to suna son a ce ina ma su ma suna da irin wannan matsayi to wannan ya nuna girman wannan matsayi waɗanda suka so juna saboda Allah kuma wannan shine zai zafirar kan mutum ya yi wannan aiki kuma maqsudinsa shine ka gyara zuciyarka tunda aiki ne na zuci aiki ne na zuci Allah ne kadai ya san wanda yake son wani saboda ganin girman Allah na Allah ne kadai ya san abin da ke cikin zukata sai dai da alamomi suna da alamomi ka ga kan cewar wanda ake so din don girman Allah ba wata dangantaka ba wata alaka ba wata maslaha amma kawai wato soyayya ce dukkan mazhari dukkan abin da yake bayyana soyayya za ka ga akwai su tare da su wannan shi ne alamar soyayyar dan Allah amma sanin hakikaninta wannan Allah ya bar ma kansa sani to kun ga musulunci haka yanzu musulunci ya zo da ayyuka ba kawai na zahiri ba a ga mutum kawai kana sallah kuma kana faɗan alheri ya zo da ayyuka na zuci kuma ayyukan zuci ɗin nan su suka fi muhimmanci don su ne suke tabbatar da gaskiya tsakanin mutum da Allah sun ce sa mutum ya zama to ne gaskiya rawahu tirmidhi wannan hadisin tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne hasanun sahih idan tirmidhi yace hadisi ne hasanun sahih ma'ana an ruwaito shi da isnadi sama da daya, sai isnadin za a ce hasan ne, sai isnadin kuma za a ce sahihi. To ra kuma nau'i ne na taukidi, yace hasanun wa sahih. Na'am, alhadithu thani. Na'am. Na'am. Ahsan, kware gare da aka kawo wannan nukta, saboda wannan wato wata wajen da waɗansu suka yi ilhadi suka zane kenan, suke cewa akwai wato waliyansu, shehunansu suna da daraja wadda annabi mursalima bai, annabi da da annabawa mursalima ba su kai wannan darajar ba. Kuma suna cewa wato shi wali yana da martaba sama da annabi amma kasa kaɗan da manzo, wato ya fi annabi. To wani lokaci sukan yi amfani da irin waɗannan hadisan don su nuna wannan, don su nuna cewa gashi da Allah ya faɗa cewar wato annabawa da shuhada suna wato a girba, suna son a ce su ma suna da irin wannan martaba. To yanzu annabawa, idan mabiya annabawa sun samu wannan daraja, to ina kuma ga annabawa, ina kuma ga annabawa. Yanzu a ce soyayyar da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar ba ta fi wannan ba, ba irin ta ɗin ba ce, ba don girman Allah ba ce, me ya haɗa da ta ɗin wannan soyayyar wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zai riƙi ba daɗi a cikin mutane, da ya riƙi ba Abubakar ya zama ba daɗin. Ƙarin soyayya kenan shi ne hulla ba daɗi special na soyi da zai ɗauka cikin mutane da ya ɗauki sayyidina Abubakar. Saboda haka annabawa su suka fi cancantar wannan martaba, amma domin bayanin darajar ne ake faɗan cewar wato annabawa da shahidai suna gurin a ce su ma wato suna girta, suna fatan a ce wannan daraja suna ta tabbata a gare su, ba wai kan cewa ba su samu darajar ba ne, cewa Allah ya yi wannan darajar da har annabawa ma suke cewa masu ma suna so. Yanzu kamar mutumin da kaga yana da ilimi ne kuma yana aiki da iliminsa, ko yana da dukiya yana amfani da dukiyarsa, in kai ma haka kake yi dan kana burin a ce ina ma kai ma kana da aiki irin wani, kai ma kai wannan bai nuna kan cewar ba ka da shi din ba, bal kana sha'awar wannan aikin nasa, kana sha'awar wannan aikin nasa, amma tuni kai Allah madaukakin sarki ma ya saka a cikin wannan, domin wanda yake sha'awar irin wannan, wanda yake girba hakikatan ai aikace din ne yake yi, tunda kace kana son abu amma baka dauki matakan yin su ba, soyayyarka ba ta gaskiya ba, kace kana fatan a ce kai ma ka saka wannan matakin. Dan haka irin waɗannan maganganu na ilhadi wanda zaka gansu suna yi yanzu, mu kuma zaka yi ta jin su a cikin waƙen su, suna yin su wai cewa su masoya masoya shehunan su ne, suna fifita kaji, suna yin maganganu na sakin baki akan annabi sallallahu alaihi wasallam da fifita shehunan su a kansa. Wannan dina daga cikin ilhadi wanda ba wani musulmi da yake shakka akan kafircin wannan, wanda ya fifita wani sama da annabi kowane ne shi ba a shakka a kafircinsa, wanda ma ya shakka a kafircin nasa ya zama kafiri. Allah ya kiya shi mu. Ke kusa ba
shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi ba
karewar ma suna da kansu wali shi wali hakika ba wanda ya san shi sai Allah tunda Allah ta'ala ya sifanta waliyai da cewa alladina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani ko suka kasance suna tsoron Allah suna takwa to kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce attaqwa hahuna yana nuni zuwa ga kirjinka to wai san abin da ke cikin kirji ba wanda ya sani sai Allah ba wanda dan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ayyana ba sahabban su ne wanda suke rayuwa tare da sahabbansa a su ne sahabbansa wanda ya rayuwa da shi sallallahu alaihi wasallam ko kuma in cikin tabi'ai kamar wanda ya ayyana waisul qarni wanda muka karanta hadisinsa cewa duk wanda ya gan shi daga cikin ku ya nemi masa gafara Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matsayinsa saura ku kawai sai ake wuta zato ba wanda ake yanke masa cewa wannan wali ne sai ake kyautata zato kuma kyautata zato yana da kyau a ce ai kyakkyawan zato ga mu'mini amma a yanke ka ce a ai wani wali ne sai ka fata الحديث الثاني والثمانين بعد الثلاثمية حديث نتري أكد ثمانين دجو وعن أبي إدريس الخولاني رضي رحمه الله دقى أبو إدريس الخولاني عائد الله سنن سكينة شكين من ينتابع عن شام مسو يوم بوتا سنة سكرينو أهن أبو الدرداء دا أم الدرداء دا سأبو ذر وأن دا su Ubadat bin Samit sahabban da suka zauna a Sham ban tabbatar ba ko ya riski Abu Zar al-Khawlani al-Khawlani qala yace dakhaltu masjid Dimashq na shiga masallacin Dimashq birnin Damascus da daddan birni ne shine headquarter daular Rumawa a kasashen Larabawa a kasar Syria shine garin da aka ce nan annabi Isa zai sauko ta hasumayar babban masallacin kamar da ya zo a hadisin sahih Muslim anan sanan hasumayar zai sauko masallacin shine masallacin Umayyuna wanda Al-Walid ibn Abdul Malik ya gina shi fa'ida fata barra ustanaya sai ga wani ɗan saurayi haƙoransa suna ƙyalƙyali haƙoransa na gaba suna ƙyalƙyali mai fararen haƙora wa idan nasu ma'ahu sai ga mutane na tare da shi fa'ida talafu fi shay'in asnaduhu ilayhi idan suka yi saɓani a cikin wani abu sai su mayar da shi zuwa wajensa wa sadaru an ra'ayhi sai su dawo kan ra'ayinsa fasa'altu an sai na tambaya wane ne wannan faqil sai aka ce haza mu'adh ibn jabal wannan mu'adh ibn jabal ne to kun san dan sau ya shekara 36 ya bar duniya na'am eh ba gwamna ba dai an dai tura shi za a ce dai gaskiya mai malami ne aka tura mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman to kun ga shi sai ya ce masa fa'iza fata dan saurayi sai ya shiga 36 ai dan saurayi ne suka ce haza mu'adh aka ce haza mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu walamma kana min al-ghad yayin da washegari wato kashegari hajjartu sai na fita da wuri fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir sai na gan shi har ya riga ni da yin jijjifi wato al-tahjir shine fita lokacin wato yana nufin lokacin sallah azhar da sauran garjin rana ya fita da wuri وجدته يصلي نفأنيش أنا صلى فانتظرته حتى قضى صلاته سين جراشي حسيني يقام صلى وتجي فرمة بدتهم بعد سين جراشي سين جد صلى ثم جئته من قبل وجهه سين زومة تقبنسا تقبن فسكسا فسلمت عليه نيمة السلمة ثم قلت سنة النجي والله إني لأحبك لله يجي نارنتي دا الله ني والله إنا سنك سبو دا الله فقال الله سبو دا الله قال الله يجي سبو دا الله فقال الله يجي سبو دا الله فقلت الله يجي سبو دا الله فأخذني بحضوة ردائي في الكامن دم تتر مياتينا وتتر فرق مد فلع يكامن فجبذني إلي ينفجكون ذو أدريش فقال يتي أبشر كيف رنشك كي ألبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دومنينا جمن زن الله صلى الله عليه وسلم يناتشوا قال الله تعالى الله تعالى ياتي وجبت محبتي للمتحابين فيها سويتا تاتبتا دوان دفكي سنجونا سبودني والمتجالسين فيها دوان دفكي زما تاري سبودني والمتزاورين فيها دوان دفكي زيرت جونا سبودني والمتبادلين فيها ده ما سو كوتا لمجونا ما سو باير ومجونا كوتا فيها سبودني حديث صحيح وانا حديثي نيه انجنتج رواه مالك في الموطا بإسناد صحيح مالك يروي توشع موطا بإسناد انجنتج قوله هجرت فانت ديتي هجرت اي بكرت واتو نيجي جبي نبتا دولي وهو بتشديد الميم هجرت بشدة اكن جيمدن قوله الله فقلت الله الاول بحمزة ممدودة للاستفهام نفرقه دا الحمزة ممدودة الله للاستفهام دن تنبيع والثاني بلا مد تبين كوا باتارد مدابا الله ينا دا تكين رنسوا دا قدر شاتي حرف رنسوا واتو كبشي كنسان رنسوا انا انتني دا والله بالله كالله تو اما انا ايه شاتي واتي الله اشاتي حرف بعدين شي والله بتو انا شاهديني اكون ونا wannan hadisi kun ga inda yazo da kissa kuma wannan Abu Idris al-Khawlani kamar inda yake daga cikin manyan tabi'an madi amma manyan tabi'an Damascus yana daga cikin manyan tabi'ai na Damascus saboda haka babu shakka ya hadu da Abu Dharr tunda ya hadu da Mu'az saboda shi Mu'az ya rasu a lokacin khalifancin Sayyidina Umar shekara 18 bayan hijira lokacin annobar Amwas da aka yi Taun wani irin wani cutar kwalara Taun da aka yi da manya-manyan sahabbai da dama suka rasu a lokacin Asham wanda shine da a Sayyidina Umar yazo zai tafi aka ce Taun ya annoba ta barki ya tara sahabbai meye abin yi suka ce a ko wanda yake da ilimi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗa haka waɗansu suka ce ya amirul mu'minin muna gudu da kaddara Allah ne ya ce ai kaddara Allah muke ai ita ma kaddara Allah din ce shi ne sai Abdurrahman ibn Auf ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ji ya barke a wata ƙasa in kuna ciki kar ku fita in kuna waje kar ku shigo sai ya ce to sai mu juya to shi ne aka ce masa gudu ake daga kaddara Allah ya ce muna gudu daga kaddara Allah ne zuwa kaddara Allah to a wannan ta'un din a shekara ta 18 ne bayan hijira shekara ta 18 bayan hijira wato bayan khilafancin Sayyidina Umar da shekara 6 to da shekara 6 shekara ta 18 bayan hijira a lokacin Mu'az ya rasu to kunga shi Abu Idris al-Khawlani ya riske shi to a cikin yanda ya ga majalisin nasa da yanda ya sifanta Mu'az dan saurayi ne haƙora na kyalkyali da kuma yanda mutane suka ɗauke shi duk mutane inda ya faɗi magana duk sai a tafi zuwa kanta to saboda ilimi tunda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yafi kowa sanin halal da haram a al'ummar sa shine Mu'adh ibn Jabal yafi kowa cikin sahabbai sanin halal da haram tunda karancin shekara yafi kowa sanin halal da haram na'am to in a cikin sahabbai ne malam nura akwai wanda yafi sahabban okay ahsan lafazin hadisin a'lamu ummati bil halal mafi sanin al'ummata da halal da haram ai ba wai ina kawo riwayar hadisi bane balantana kace na yi majalisin hadisi ina kawo falalar tasa ne inda ya zama ya fi sahabbai to ai shine ya fi al'ummar amma lafazin hadisin kwarai kamar yadda ma nura kai ishara gare shi ne cewa mafi sanin al'ummata da halal da haram shine Mu'adh ibn Jabal to kun ga yanda shi Abu Idris al-Khawlani bai san shi ba sai aka ce wannan Mu'adh ibn Jabal ne amma ganin yanda yake a wajen sha'anin ilimi da yanda ake komowa zuwa ra'ayinsa da kuma da aka gaya masa shine Mu'adh ibn Jabal ba mamaki ya ji labarin Mu'adh ibn Jabal sai ji soyayya ta tashi ga cikin zuciyarsa to kaga ba kabilarsa ɗaya ba shi Mu'adh ɗan Madina ne ansari ne duka Abu Idris al-Khawlani ɗan Sham ne bai ma san shi ba saboda haka babu dangantaka amma ya ji yana son sa kuma yanda soyayyar ce ta sa shi yace ya yi jijjifi ya fito da wuri-wuri ko ka duba ladabi da ya zo ya same shi yana sallah kuma ka duba Mu'adh bai ce ba irin wanda zai ce ai dan saboda ilimi su ba sai an tsaya an yi ibada ba shi ma ya zo da wuri-wuri masallacin ko duba ladabin shi Abu Idris al-Khawlani da ya same shi yana sallah sai ya kyale shi ko irin mu ne muka je aka samu malami kan wata bukata wato a san fakana nan a san fakana nan ya yanke abin da yake don ya zo wajenka shi sai ya kyale shi sai da ya gama sallarsa shi kansa mutum yana cikin sallah kai masa ishara ko wani abu da zai nunin kan cewa kana nan ai baka kyautu baka yi masa adalci ba ka raba masa tunani zai rinka tunanin me ya kawo ka ko wata larura ce ko menene to haka wata kila ya ji ya samu nutsuwar sa a cikin sallar sa ka raba masa hankali kaga rashin fiqhu ne na'am ga Mu'adh da sallah fa ai sai ya zauna sai da idan da sallar to sannan ya zo wajensa to kuma a yanda Sayyidina Mu'adh ibn Jabal wato ya rantsar da shi har sau biyu ya rantsar da shi wato don kada mutum wato don kada a ɗauki wannan kalmar da sauki wallahi ina son ka saboda Allah sai da ya rantsar da shi da yake na haɗa ka da Allah za ka rantsi da Allah shine ma'anar Allah ka rantsi da Allah yace na rantsi da Allah haka sai da ya nemi ya rantsi saboda haka ba kalma ce da zaka sake ta yadda kake so ba ko idan ka ji kawai mutum ya burge ka nake ta wallahi ina son ka saboda Allah ko kuma kana da wata bukata dan ya janyo ka kusa da kai ko ya dau ya janyo ka kusa da shi ko ya baka wani matsayi ko akwai abin da ka hanga na wata maslaha sai ka sai rantsar da shi na'am a babu ne ai babu can wasa amma dai ka duba ka gani dai matsayin su yanda ya rantsar da shi yace na hada ka rantsi da Allah na'am to ai sai sa din yace ka rantsi da Allah dan ka sani to sannan yanda kafin ya gaya masa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kama kwalar mayafin sa tukuna ya tuntuko shi sannan ya gaya masa yanzu kaga ai bude shi yasa ma da yake riwayar hadisin sai ya fada ga yanda ya masa dan gaggawa wani lokaci shi ilimi haka yake idan yayin da ake baka shi akai wani nishadi wani aiki sai zaka karke shi yanzu kamar Ibn Abbas da ya salla a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam idan gindiya kama ce kama kunnan sai yana mutawa haka haga ka yi ruwaito ko shesa a yi malamai sukan ce yayin da mutum yake karatu ana kama kunnansa ana motsawa karatun ya fi shiga da girma na da shekaruna da haddata ta alkur'ani ina karatu wajen malamin malam ahmad do a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam malamin mauritania ina karanta alfiya ta ibnu malik a wajensa idan ina karatu sai ya rika kama kunnena sai ahmad dana yace masa ka daina kama kunnen babana eh shi gari yace abin da shi ko yana yi haka ne sunna ce dan karatu ya shiga kamar kamar yare na ji to ba zan yi alfi da san ubansa almajiri ba ne na'am to shine yace masa to kai bishara ya gaya masa yace to gashi naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace a toyayya ta tabbata ga ya faɗi jinsin mutane hudu masu son juna saboda ni masu zama saboda ni a zo a zauna ba don a hirar siyasa ba ba don a tattauna na mitin yadda za a samu kuɗi ko yadda za a yi ƙulla-ƙulla ba ba don ko don yadda za a yi hira a tattauna FIFA World Cup a ji yaya ta kare tsakanin Faransa da Argentina a tattauna a zauna kawai saboda Allah a tuna Allah a ambaci Allah ambaci girman Allah ambaci ni'imomin Allah ambaci ilimin addinin Allah duk wannan wanda suka zo suka zauna saboda ni to kuma soyayyar Allah ta tabbata a gare su na uku masu ziyartar juna saboda ni in ji Allah ta shi kawai ka tuna kan cewa kai wani fa na daɗe ban ganshi ba sai ka je kawai kai masa ziyara saboda abin da yake haɗa ku aikin Allah ne masallaci ne ko kuna tafiya da'awar maguzawa ko kuna tafiya halakar ilimi tare wajen karatu da ake wajen wani malami ko makamancin wannan sai ka ziyarce shi shi ma ya ziyarce ka saboda ku sannan na hudu wanda suke bayarwa saboda suke ba mu juna saboda Allah su ba mu juna saboda Allah in sun samu su nemi wanda yake suka san cewa za su yi masa dan Allah su ba shi shi ma in ya samu ya suna da su ya musu bayan waɗanda suke yi don in sun yi su ma ya musu ba don sun yi biki su ma ya musu biki a ta'affuf shi ne kamewa wanda suke ɓoyewa ƙwarai da gaske ya ne aya take يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم wanda bai san halinsu ba yana dauka kan cewa mawadata ne saboda kamewa to masu kamewa almutabadilina wato waɗanda in suka tashi bayarwa za su bayarwa ne dan Allah kuma suna ba mu junar dan Allah su ma amma nan wato at-tabadul wato ba a ce almutabadil wanda su bayar su ma a basu wato suna ba mu juna dan saboda Allah suna ba mu juna dan saboda Allah idan suka shiga cikin bukata to za su wanda zai basu ne dan Allah su ma kuma in ya shiga cikin wata bukata su ma za su bashi ne dan Allah wato saboda sanin girman Allah su ne waɗanda suke in ma har bukata ta taso musu to in ma har za su yi tambayar to za su tambayi wanda yake sali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har za ka labudda za ka yi tambaya za ka roƙi wani to ka roƙi kowa sai salihi wanda yake zai bayar saboda Allah wanda kai ma in ya shiga cikin hali zai baka saboda Allah to kun gani waɗannan haka Mu'az ya gaya masa, to wannan ya nuna mana yanda sahabbai suke akan a cikin dukkan wata haduwa da dukkan wani wani zama wanda ya hada, to ba za ka rasa su da samun fa'ida ba, sai ka samu ilimi a wajen su. To shine fa'idar zama tare da malamai, fa'idar zama tare da malamai waɗanda suka zama to sun tumbatsa a cikin ilimi. Akwai wani wani malamin mu wani babban malami a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Atiyya Salim alƙali ne a babban kotun musulunci na shi'a, babban kotun shari'a na Madina, kuma na yi makwabtaka da shi a Madina, ga gidana, ga gidan da muka sauka, ga gidan da muke zaune muke haya, ga gidansa titi ne ya raba ku. To rato akwai wani darasi da ya rinka yi na ɗaliban ilimi a gidansa da muke zuwa. Ni a rayuwata ban taba ganin malami da ko wucewa zan yi, ba wai na zauna a yi jalasi din ba ne, na zo yana cikin karatu na zo zan wuce na ɗan tsaya na ji me yake cewa, ban taba tsayawa in ji abin da yake faɗa ba tare da na samu wata fa'ida, ya faɗa wani abu da ban sani ba. Sai ka tsaya wannan ni da kaina ne ma kaina ke yanke kai wannan bawan Allah ban taba zuwa fana riske shi ba, ko wucewa zan yi, ya faɗa wata fa'ida. Sai na ji wani abu wanda yake na fa'ida wanda ban sani ba. Na'am. الحديث الثالث والثمانين بعد ثلاثمائة حديث نتري أكو لثمانين دا أكو عن أبي كريمة ذاك أبو كريمة المقداد ابن معدي كرب شين المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه الله يدب شي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال يشي إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه إذن متين يسوء نوانسا تريباتي لبادي شوائنا سنسا idan mutum ya so dan uwansa ya bashi labari cewa yana son sa, ma'ana wannan mustahabbi ne, umarni ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana daukan sa a babin istihbabi, mustahabbi ne ka gaya masa. To wannan a cikin wannan akwai hikima saboda a sanya soyayya a cikin al'umma, domin wanda ya gaya maka yana son ka to kaga zaka aminta da shi, zaka san cewa me maka nasiha ne, za ka san cewar wato kana da aminci dangane da shi, babu zancen ka rinka masa kallon hadarin kaji rinka cewa to wannan wani irin kallo, in ma yana kallon ka sai ka ce wannan wani irin kallo yake ne, yayin da ka faɗa haka. To cewar a rinka faɗa don a yaɗa wato aminci a cikin al'ummar musulmi, yayin da ya zamanto mutane suka san cewa akwai soyayya tsakanin su da juna, suka san da wannan to ne yana kawo zaman lafiya a cikin al'umma, yana kawo kwanciyar hankali, yana kawo maganin hasada, maganin kiyayya, maganin gaba, maganin kyashi, maganin kwafa, maganin kullata, duk iyagun miyagun ayyuka din nan duk za su yi maganin shi idan ka faɗa. To kuma tabi'an soyayyar da ake nufi soyayya ce wanda take soyayya mai tsafta, sabanin wanda mabiya hanyar mutanen da Allah ya halakar mutanen Annabi Lut suke kawowa na cewar ai soyayyar da suke nufi namiji yana soyayya da namiji, ai ma'ana yana sha'awar namiji, shine suka haka suka faɗa. To ai wannan kazamar sha'awa ce, ba ita ce soyayya ba, wannan ba ita ce soyayya ba, ita soyayyar da ake nufi a nan ita ce karkata ya zuwa ga wato mutum ta hanyar cewar abinda dukkan alkhairi shi kake so gare shi, kuma dukkan sharri ba ka so a gare shi, kuma za ka yi masa, za ka ashirye kake sadaukar da kai don saboda shi, ba za ka nufe shi da wani mummuna ba, dukkan abin da za ka fuskance shi da shi sai alheri. To wannan ita ce soyayya tsaftatacca, soyayya mai tsafta wanda babu wani abu na sha'awa a cikinta, tunda ma ba asali ma ba ɗabi'ar ɗan adam ba ce, ba ɗabi'ar ɗan adam ba ce mutum namiji mai sha'awar namiji ko mace mai sha'awar mace, baya cikin ɗabi'ar ɗan adam. Saboda haka soyayyar da ake nufi nan don kace wa mutum kana son sa,
in banda wanda yake da kazamar zuci ba wanda bai kawo a cikin zuciyarsa kan ce a'a wannan da yake yana so na to shi ma akwai walakin da walakin fa ko ya ganna a club din irin su ne shi ne zai tabe mun wannan kaga in banda wanda yake da cuta a cikin zuci ba wanda bai kawo wannan to amma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da al'umma ne mai tsarki shi yasa wannan maganar ma san ba za ta zo ba amma mu yayin da muke wannan fassara a nan wajen dole mu wannan sharhi saboda mun zo mun shigo cikin wata al'umma wanda ake nema a juya tunanin wannan al'umma wai yanzu ka ji abin nan a wani yanzu suke ta yawo da shi wani dan clip na yanda wato kasar turai suka zamanto sun bar addini gabaki ɗaya sun koma maguzanci wani likita ne saboda kawai imaninsa da addininsa na kirista wani mara lafiya ya zo wajensa ya mayar da kansa mace sai ya ce mata ya zauna please sit down sa wai dan me zai kira shi sa shi madam ne in ko bai kira shi madam ba zai ce ya yi masa wariyar launin fata wai dole ya kira shi madam da gemunsa fa ato fa ya yi kiran mace wai dole a kira shi madam ya zo da sigar muhammad ne sun cewa shi ya zama mace ya zo da kamar ci a shi ya nema cewa ya kira shi madam shi ba sa ba ne shi mace ne ai ka san yanzu wajen sanya gender a za a sa male female kuma za a bar kai kuma ka zaɓi wanda kake so ka zaɓi gender da kake so ka ce kai ba male bane kai ba female bane to shi wannan likitan da ya iya ce shi ba zai kira shi madam ba saboda wannan ya saba ma addininsa dalilin barinsa aiki ke na korarsa a kai sun kore shi daga aikin
za su iya jinsu su
shi ne tun primary abinda ake yi kenan wata baiwar Allah tana zaune a America take gaya mun cewa ta shiga masallaci ta ga wata musulma balarabiya ce ta yi sujada take ta fi minti 20 a cikin sujadar tana addu'a tana kuka ta ji zaka sai da ta idan take mata da Allah ba tana so ta tambaye ta menene yake zamu take wallahi ta duba littafin da ƴaƴanta suke karanta ake kawo musu da abin da ake kira musu a makaranta ana koya musu wannan wasan tarbiyya ɗan primary take ya zaki da zamanta adda ya zaki da ƴaƴanta a wani akasa irin wannan a ingila da suka tashi suka ce za su yi wannan a Birmingham dai na san sun yi kokari suka nemi signature suka tsananta dole aka fitar da abubuwan daga cikin textbooks su ingila ɗan sauran abin addini saboda kuma a musulmi da suke da yawa a ƙasar a ingila kullum ana da ƙara samu kuma ƴan pakistan da india ɗin nan sun yi ƙoƙari da duk inda suka je suna riƙe da addini shi ne ya mutu ya tafi suka kawo manya-manyan cocina daga inda ya koma gidan rawa da inda ya koma zu sai inda ya koma a wajen akwai inda ma ya koma club manya-manyan cocina dawa musulmi suna saya da yawa ta yi gara ma musulmi su saya bisa wannan ya zamanto ba to almuhim wannan bukatar wannan bayanin cewa idan mutum yana son dan uwansa ya sanar da shi cewa yana son sa ga al'umma waje take mai tsarki wani abu zai taɓa faɗuwa a cikin zuciyar mutum ba amma yanzu da ake nema a canza fitran mutane sai zamanto dole sai an yi wannan bayani dan kace kana son mutum soyayyar da ake nufi soyayya ce wadda take ta fitra ta asalin halitta, wadda idan kamar yanzu idan uba yace yana son ɗansa, ko uwa take tana son ɗanta, ko uba yace yana son ƴarsa, to shi ke sai a ɗauka wannan kuma princess ne, sai a ɗauka kan cewa wannan karkata ce a cikin ɗabi'a. To amma su da yake shedan ya riga ya fitsare musu zuciya, to da babu abin da yake fara shiga zuciyarsu sai dauka sai barna, babu alheri a cikin zuciyar, shi yasa irin waɗannan abubuwan suke zuwa a cikin zuciyarsu. Shedan ya riga ya gama da Allah ya kiyaye mu. الحديث الرابع والثمانين بعد الثلاثمائة حديث ندري أكو دا أربعين دا هدو وعن معاذ دا معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن لا يدد شيشين دا معاذ دا مكا دا وشي واتو عبو ما ماكي دا ترجم المعاذ دا مد أين سكوين زام جني وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أما معاذ سيدة باسكا سكا كيوه يدو دوكي يسا ko ba yadda zai ba wanda zai kwato shi, sai da ake masa wasoso, sai da ake masa tafli, aka zo aka samu mutane aka ce to gashi nan ga dukiyarsa nan, kowa ya dauki abinda zai iya dauka na dukiyarsa, duba matsayinsa dan ba shi na a aka habbai ne fa suka isa haƙƙi ne a dan a nuna mana haƙƙi ne ranka ya daɗe to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale aka yi, ai a zamanin sa ne, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale aka yi na daga baya a ya farfado tunda annabi sallallahu alaihi wasallam har ya tura shi gwamna na'am ya tura shi Yemen. Amma Mu'az sai da ya shiga cikin wannan halin, ko mun san dai yadda halin sahabbai suke a farkon musulunci, babu wadata nasa ne bashin da yake kansa, ai ba wani ofisa bane na gwamnati a lokacin, bashin na san shine kadai zaka iya cin bashi, ne kadai bashin da ya halatta, ba za ka ci bashi ba dan ka ci, amarya ta matsa maka cewa yau kaza take so, ba za ka ci bashi ba dan ka ba ji ba kaza ba zai je su maka ba, ai ya halatta bashi. Wato malamai da suka ce wanda ya ci bashi da yake neman zakka, wanda suka ce ba za a bashi ba, shine wanda ya ci bashi don sha'awa ta haram, ko kuma ya ci bashin ba akan larura ba, akan yalwata ma kansa daga halal don yana don a bashi daga zakka. Kamar mutum ya san yana cikin list din zakka za su zo, saboda sai ya ce yau ai umra zai tafi, yaje ya ci bashin mutane ya tafi umra, bayan yayi hajji yayi umra ya tafi, saboda yana ya ci bashi don in zakka ta zo a biya masa, to shine wannan irin wannan wanda suka ce ba za a biya ba. Amma dan mutum ya ci bashi kan abubuwan ba zarurat ba ma hatta hajat bukatuwa, mutum yana so mutum ya ci bashi don ya yan yalwata ma kansa, ina zauna a gida a cikin lungu ga kwatami, sai ya ce bari ya samu bashi don ya fito bakin titi, gida wanda ya kai bakin titi, kaga wannan ai ba larura ba ce, amma haja ce, bukata ce, zai ya dan wataya ya dan sayaya ya fita daga kunci ya zuwa ga sayayawa, kaga ba larura ba. Ita wannan dan ya samu ladan sadaka ne, ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai abinda ka sa a cikin bakin matanka ba shi ma sadaka ne, ai ya san abinda yake so yayi. Na'am, to Mu'az kenan radiyallahu anhu, duk da wannan halin, duk da wannan matsayin nasa, amma kun ga yanda ya kasance, wanda yake nuna cewa wato mai ta'amuli da hakikanin rayuwa, mutum komai mutum wali amma bai fi karfin Allah ya jarabce shi ba da sha'anin duniya, sai Allah ya jarabce, ba kuma idan Allah baya son sa bane, haka Allah yake so ya gan shi cikin wannan halin. Yace wa an Mu'adh, daga Mu'adh radiyallahu anhu, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa, wa qala, yace ya Mu'adh, ya kai mu'ad wallahi na rantsa da Allah inni la uhibbuk inni wallahi ina son ka kuma usika ya mu'ad sannan ina maka wasiya ya mu'ad la tad'anna la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul kada ka bari bayan kowace sallah ka rinka cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati Allah ka taimake ni akan ambatonka da yin godiya a gare ka da kyautata ibada gare ka hadithun sahih wannan hadisi ne ingantacce rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito shi da isnadin ingantacce to ga wannan hadisin ya fassara wancan hadisin na Abu Miqdad aikace cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu Mu'adh yana son sa kuma a cikin wannan hadisin akwai kama hannu kama hannu to shi ma wannan yana daga cikin abin da yake nuna mawadda da soyayya babu wani abu a ciki to amma waɗanda suke da wannan cuta a cikin zuciyarsu kama hannun sai fassara shi da wani abu musamman yanzu da ake ta kokarin a yada waɗannan abubuwa amma ba abu ne wanda yake nuna wato soyayya da kusanta da kusanta da aminci yanzu a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa yaya zai ji ko kai ne a ce abin nan a ce limamin Kano ba da kai ya kama hannunka ai za ka ji kan cewa an yi daraja da kai an yi mutum da kai shi ma duk ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da Ja'far ba Ja'far ya zo ya kama shi rungume shi duk idan zukata da tsarki babu wani abu a cikin wannan to kun gani wato in zukata da tsarki wani abu zai faɗo cikin zuciya to kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa din ina son ka ya Mu'adh to kun ga wannan martaba ce ta Mu'adh inda har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana son ka inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce yana son wani ba sai dai dan yana son sa saboda Allah to kenan Mu'adh yana da sifar da za a so shi dan Allah domin gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so shi yace masa yana son sa to haka wannan matsayi ne kuma sai da ran shi inda babu shakka a cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa rantsuwarsa dan karfafa magana ba dan tabbatar da gaskiya ba tunda a cikin maganarsa babu ƙarya babu sabanin abin da yake shine gaskiya to haka in ya rantse yana rantsewa ne domin tabbatarwa da kuma ƙarin samun nutsuwar shi Mu'adh da wannan matsayi da Allah madaukakin sarki ya bashi to ya Mu'adh zai ji wace irin godiya zai ma Allah yayin da ya ji wannan magana to sannan kuma wajen yi masa wannan wasiya ta nuna muhimmancinta duk da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam mai isarwa ne ga al'umma amma keɓance Mu'adh da yayi masa wasiya da wannan ya nuna muhimmancinta wato kamar ka keɓance masoyi ne da wani abu wato kamar ina na Aisha ce da ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ta ga Lailatul Qadr wace addu'a za ta to ka duba matsayin Aisha ka duba matsayin Lailatul Qadr addu'a ce da ake ganin cewa in kai a wannan dare an amsa addu'a da ya koya mata wace iri zai bata ba fa wannan ne ya tambaye ta ba Aisha ce ta tambaye shi so da ta matsayin wannan addu'a take yake ta ringa ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ka ga nuna muhimmancin wannan addu'a saboda an keɓance ta ga masoyi shine wani malami al-Maqari Ahmad al-Maqari na Morocco mai malamin usul ya ga dan shi dan kanni na 8 ne ya rubuta wani littafi amalu man tabba liman habba amalu man tabba liman habba aikin likita ga wanda yake so amalu man tabba liman habba ke idan likita zai yi treatment zai zaɓin ma wanda yake so magani yaya kake ganin wani irin magani zai bashi ba sai wanda ya san karshen ƙwarewarsa zai sa ba to shine shi ma to shine kamar wannan yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu Mu'adh wannan bayan saboda sai da yace masa ina son ka sannan ya gaya masa wannan kaga wato sai da ya zabo ya zabo ya darje sannan ya danka mata to sannan ya zamanto an sanar da ita ga dukkan al'umma bayan kowace sallah wannan addu'ar ta daga cikin abin da yake nuna cewa bayan sallah ana addu'a tunda bayan sallah anan ba ana nufin a cikin sallah ba bayan sallah bayan sallama na'am a sau daya kuma ita addu'a ce da ake yi ba sai an daga hannu ba tunda ita addu'a da ake bayan sallah duk da yake mustahabbi ne daga hannu yayin addu'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi addu'o'in da yake bayan sallah baya daga hannu saboda haka idan mutum bai daga hannu ba babu laifi amma kuma wanda ya daga hannu ba za a yi masa inkari ba saboda yana daga cikin adab din addu'a mutum a daga hannu sai wannan ijtihadin su ne amma Ibn Hajar ya rinjaya da cewa wannan bayan sallah ce bayan sallama ce to sai shi saura hadisi daya al hadith al khamis wa 80 ba'da 300 hadisi na 385 wa Anas radiyallahu anhu daga Anas Allah ya yarda shi anna rajulan kana inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam cewa wani mutum yana wajen annabi sallallahu alayhi wa sallam فمر رجل به سي وني متين يزو يوچي دشي فقال يا رسول الله اني لا احب هذا قلت يا رسول الله والله اني انا سن wannan فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي اعلمته كاسند دشي قال لا قال اعلمه يتي تو كاسند دشي فلاحقه فقال سي ركيشي يتي اني احبك في الله ni ina son ka saboda Allah fa qal ahabbaka alladhi ahbabtani lahu to wanda ka so ni dan shi kai ma ya so ka rawahu abu daud bi isnadin sahih abu daud ya ruwaito shi bi isnadin ingantacce to wannan babu dalili akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji raddin da aka yi masa amma saboda dai aiki ne na sahabi ibn Imam an-Nawawi yayi isharar da cewa a ƙarshen tarjumar babin da yake cewa mai ko mutum zai ce an ce ana son sa ga wannan hadisin cewa idan kai wani yace maka yana son ka to kai kuma sai ka ce ahabbaka alladhi ahbabtani li ajalihi wanda ka so ni dan shi kai ma ya so ka ka kai masa addu'a sai zamanto cewar wannan ka zamanto kamar mukafa'a kai masa yayin da yace maka yana son ka to wannan shine karshen bazin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.